Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 29 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kungiyar likitoci da ke fadakarwa kan abubuwan da ke haifar da cutar daji da kuma hanyoyin kariya ta Najeriya ta gudanar da taron karawa juna sani kan sabbin hanyoyin maganin cutar ta daji.
Kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ya zo asibitin saboda in ya so za a san ya za a yi saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane ana iya warkewa aka same su a farko matakin farko akan iya magani har akai ga warkewa.
Za kuma ku ji cewa Ghana da Afirka ta Kudu sun sanar da bude wani asusun ci gaban nahiyar Afirka wanda yake sa ran zai taimaka wajen bunƙasa kasashen nahiyar a fannoni da dama. Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Mumuni Barma zai gabatar da kuma sharhin jaridun kasar Ghana. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta kasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ian ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen sun ce Ian ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da Cayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 250 a cikin sa'a guda wacce karfinta ya kusa kaiwa mataki na 5 ma'auni da ke nuna karfin guguwa da irin barnar da za ta yi. Sama da mazauna gabar yammacin Florida miliyan 2 ne aka ba da umarnin ficewa daga gidajensu yayin da gwamna Ron DeSantis ya nada dubban sojojin kota kwana da ake kira da National Guard don su tallafa. Tuni dai aka rufe wuraren yawon bude ido irin su Disney World, Universal Studios da SeaWorld a wani mataki na tunkarar guguwar. Jami'an tarayyar Turai sun yi kira da a kakabawa Rasha tsauraran takunkuma kan harkokin kasuwancinta inda suka soki hukumomin Moscow kan zaɓen raba gardama na bogi da suka gudanar a Ukraine. Lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓe ikon wasu yankunan makwabciyarta don haɗewa da nata. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce ƙuri'ar raba gardama da Kremlin ta shirya a yankuna hudu na Ukraine don shiga Rasha wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙarfi. Rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki 5 da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa amma Ukraine da Amurka da ƙawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar. Von der Leyen ta ce EU na shirin fito da sabbin takunkumin shigo da kayayyakin Rasha da kuma faɗaɗa haramcinta na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje don hana sojojin na Kremlin samun muhimman fasahohin zamani. A wani labari mai nasaba da wannan, kamfanonin Turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda 2 na gangan waɗanda suka taho daga Rasha, lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta Turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai wanda hakan ya sa kungiyar ta EU ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. Wasu jami'ai da masana harkokin makamashi na Turai sun ce akwai yiwuwar Rasha ce za a zarga da yin zagon ƙasa yayin da wasu kuma suka yi gargaɗin a guji nuna yatsa har sai masu bincike sun iya tantance abin da ya faru. Rasha tana amfana daga hauhawar farashin makamashi da kuma matsin tattalin arziki a duk faɗin Turai. Moscow dai ta takaita jigilar iskar gas zuwa Turai a matsayin ramuwar gayya kan takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata bayan mamayewar Ukraine. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. Kungiyar likitoci da ke fadakarwa kan abubuwan da ke haifar da cutar daji da kuma hanyoyin kariya ta Najeriya ta gudanar da taron karawa juna sani kan sabbin hanyoyin maganin cutar ta daji. Kwararru da suka halarci taron sun yi nuni da cewa akan iya shawo kan cutar idan har masu dauke da ita suka je asibiti akan lokaci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hawwa Umar ta aika mana daga Abuja.
A duk shekara likitoci a bangaren maganin cutar daji kan hallara don tattaunawa da fadakarwa kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji da kuma binciken da ake yi na kimiyya game da cutar. Taken taron na wannan shekarar shine sabunta yadda ake maganin cutar daji a Najeriya. Kwararriyar likita a bangaren maganin cutar daji a fannin gashi wadda ake kira da chemotherapy a Turanci, Dr. Hannatu Ayuba Usman, ta yi karin bayani kan yadda irin wannan taron zai taimaka wajen wayar da kan jama'a game da cutar daji da maganinta.
Irin taro haka zai taimaka matuka, saboda ta wani gefe ne gibaben nan ana kuma duba dabarun da za a yi a mamaganci gibayen nan, tun daga advocacy, sanar da jama'a, sanar da gwaje-gwajen da ake na kansa, tun daga kuma tsara har irin gashi da irin chemo da za a bayar, har da follow up, to yanzu har na'urorin aiki na tsakiyar kwakwalwa yadda za a bi ba sai an bula kan ba. Dabaru iri-iri yanzu ana samu, kiga mutum an yi masa gashin kwakwalwa ya dawo yana abin da ya saba yi ba kaman da ba.
Haka kuma taron ya duba yadda za a bawa masu fama da cutar daji cikakken kulawa ta yadda za su yi rayuwa mai inganci a cikin al'umma, kamar yadda Dr. Shehu Salihu Umar ya bayyana.
Za mu ƙara isar masu cutar dajin da irin sabobin sako. Idan aka kai mishi irin wannan ilimin can din zai yi amfani da shi wajen neman makan shi lafiya, ko da ma a birni ne. Idan muka ƙara inganta wayar da kan mutane akan wannan, sai ga mutane za su iya zuwa da wuri-wuri inda za a iya magani cikin sauki, kuma ana iya a samu dogon rai bayan an gama cuta.
Dr. Mustafa Muhammad ya ja hankalin mutane ne da nuna muhimmancin zuwa asibiti a lokacin da cutar ta soma.
Kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane, ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu, ya zo asibitin, saboda in ya so za a san ya za a yi, saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane. Ana iya warkewa aka same su a farko-farko, matakin farko akan iya magani har akai ga warkewa.
To Abba Ali Tijani, ana nuna mana yadda dai wannan sabon binciken da aka yi na shawo da shi wannan kan kansan, wanda in mun koma wuraren mu patient sun zo mana inda zamu yi mu applying wannan sabon ilimi na kimiyya da aka samu.
A nasa bangaren kwararre a fannin harhaɗa magunguna, Dr. Richard Michelia ya ce yanzu ana samun magungunan cutar daji da rahusa.
Gwamnati ta sa ido akai, akwai NGOs ko company masu magani din masu hada kai da pharmacy su ga cewa wannan sadan magungunan nan an sokar da su. Pharmacy suna dealing directly da company masu yi, kai yasa cewa yau an tashin waye gari kudin tsadan magungunan kansa din ya soka. Biye da haka muna so mu ga kamar yadda ake a HIV/AIDS ana bada magunguna ma kyauta.
An ware watan gobe ne a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yan sandan kwantar da tarzoma a Iran a ranar Laraba sun yi fito na fito da masu zanga-zanga da ke tarera waƙar da ke cewa a kawo ƙarshen mulkin kama karya a wani babban dandalin da ke birnin Tehran, yayin da aka ci gaba da bore a duk faɗin ƙasar kan kisan wata matashiya da 'yan sandan Hizba suka tsare saboda bata rufe gashinta da kyau ba. An kuma yi zanga-zanga a wasu biranen ƙasar saboda mutuwar Mahsa Amini, 'yar shekaru 22 da haihuwa 'yar ƙabilar Kurdawa da aka kama a ranar 13 ga watan Satumba, kuma ta mutu kwanaki uku a asibiti bayan da ta yi wata doguwar suma. Wannan zanga-zangar ita ce mafi girma a Iran tun bayan wacce aka yi a shekarar 2019 sanadiyar tashin farashin iskar gas a ƙasar. 'Yan uwan Amini sun shigar da ƙara a ranar Laraba kan jami'an 'yan sanda da suka kama ta, inda suka buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan yadda aka kama ta da yadda aka yi da ita da kuma yadda aka kai ta asibiti. Ƙasashen Armenia da Azerbaijan sun zargi junansu da karya yarjejeniyar tsagari ta buɗe wuta da aka kulla da ta kawo ƙarshen yaƙin kwanaki biyu a wannan watan, wanda shine karo na biyu a cikin kwanaki biyar. Ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta bayyana cewa da misalin karfe 6 na yamma rukunin sojojin kasar ta Armenia suka fara harbe-harbe a wuraren Azerbaijan a yankin Kalbajar inda suka raunata wani ma'aikaci guda kuma sojojin Azerbaijan sun dauki matakan ramuwar gayya. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar Armenia ta bayar da wani labari na daban inda ta wallafa a shafinta na Twitter cewa sojojin Azerbaijan sun yi lugudan wuta kan wuraren Armenia da ke kusa da kan iyaka ta hanyar amfani da roka da wasu manyan makamai, lamarin da ya sa bangaren Armenia ya mayar da martani.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kasar Ghana da Afirka ta Kudu sun sanar da buɗe wani asusun da zai ciyar da nahiyar Afirka gaba. Asusun da ake sa ran zai taimaka wajen bunƙasa fannonin gine-gine, tattalin arziki da ilimi a nahiyar. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi.
Delighted to announce, together with respective colleagues in South Africa, President Cyril Matamela Ramaphosa, the launch of the Africa Prosperity Fund.
Jawabin shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yayin da yake sanar da buɗe kan asusun ci gaban nahiyar Afirka, wato Africa Prosperity Fund, yayin taron Global Citizen Festival a Accra, babban birnin kasar Ghana, a inda yake cewa
the billion dollar African,
wannan asusun da zai tattara biliyan ɗaya na dala Amurka domin al'umman Afirka, ya taimaka wajen samar da cigaban nahiyar ta fanni daban-daban, ciki har da bunƙasa harkar gine-gine da tattalin arziki da neman ilimi da baiwa mata da matasa damarmakin da suke bukata da ma bunƙasa harkar kiwon lafiya da fasahar zamani da dai sauransu. Wannan asusun zai kasance karkashin yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka, matakin da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayyana cewa zai bada gudunmuwa wajen kawo ƙarshen matsalar raunin tattalin arziki da kasashen nahiyar Afirka ke fama da
and reconstruction of our economies and nations.
Ya tuntubi masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa kana lecturer a Jami'an Christ the King University College a Ghana, Dr. Najib Ibn Hassan, and na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan batuwa, inda yake cewa
funding aka kafa wanda ba na ƙasa guda bane kaman Africa in general, so shi in an samu good monitoring capability kaman wanda suke da capacity to monitor duba alamarin, to wannan ba wani corruption and embezzlement, akwai kuma transparency kaman kowa ya san yake
cewa kamce ka ya kamata a samu waɗanda za su ringa sanya idanu kenan kan wannan asusu ko
eh korar kuma don kagan du abin da zo batun kudi, ya kamata a samu wanda zai ta lura zai ta kula ba lalle don an ci kudi ba, a don kuskuren wurin batun wurin lissafi hanya ce maka sanan kuma idan kuma za a taba kudi kuma a sa shi inda bai dace ba, ko wanda zai taba kudi so na interest personal interest ne shi lokacin na wazan wayannan kanan committee za su nuna miki ba wannan kuskure ne ai kaza kaza, to shi ina ga kamar din wannan fund in ya kafu kuma aka da niyya mai kyau kuma ainihin za a taimaka an samu amfani.
To sai dai ta fannin kare hakokin mata da matasa, na tuntube malama Fauziya Adam mai fafutukan kare hakokin mata a Ghana, inda ta yi marhabi da wannan asusun.
Ci gaba ne sosai da zai taimaka mu mata yanda lamuran nan ke tafiya, kamar mu mata an bar mu baya, yau kuma mata ban bar kanmu baya ba, muna tafiya ta inda ake shiga duka kowa na shiga, amma yazo ya zama na kaman mata inda za a shiga duka shana dokan shi kaman mu mata ne, mu muna da rauni sai sa shi kaman ba iya a samu inda ya kamanci a sace sa, wanga asusun ya taimaka wa mata sosai.
Sai dai kafin wannan taron an bukaci da shugabannin duniya da manyan masana'antu tare da kungiyoyin bada lamunin kasa da kasa da su bada gudunmuwa wajen shawo kan matsalolin talauci a duniya. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 14, 8 na safe kenan da minti 14 a Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 14. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma mu shakata da wannan waka. Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya tantauna da wasu shugabannin makafin Najeriya da Niger da ke cirani a kasar Ghana a dalilin dangantakar da ke tsakanin su da sarkin makafi na birnin Kumasi. Kamar yadda aka ji a baya, waɗannan nakasassu sun bayyana wa shirin na ƙasa dalilan su na tarewa a Ghana. Haka kuma sun buƙaci samun tallafi daga hukumomi domin rungumar sana'o'in da za su fitar da su daga ƙasƙancin bara. A cewar su, suna taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasa saboda ƙur'un da suke baiwa 'yan takara, amma kuma a ƙarshe sai abin ya zame musu turin motar siyasa kamar yadda aka saba gani a wasu ƙasashen Afirka. Saboda haka suke fatan ganin an samu sauyi a nan gaba, musamman a Najeriya inda ake shirin gudanar da babban zaɓe a shekarar 2023. A kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam, Malam Attahiru Makaho na gundumar Madawa ta Jamhuriyar Niger ya koka dangane da halin da masu tawaya ke ciki.
Kana da mukami na wakilin mai martaba sarkin makafi a nan wato birnin Kumasi. Makafin ku nawa ne? Da 'yan Niger da 'yan Najeriya da sauran wasu 'yan kasashe da kuka hadu a nan kuke tafiyar da masarauta na makafi?
To lalle makafin muna da yawa sosai nan yanga, musamman da na Najeriya da na Niger muna da yawa nan yanga, musamman mu dai mun muka yawa nan yanga, ba a rasa na Burkina. To amma dai nan Najeriya da na Niger mu ne da yawa nan yanga, akalla dai to ba a kasa makaho 60 ko 70 maza dai.
Na'am, na ji daya daga cikin wato makafi da muka tattauna da su da zunnan yana batun kalubale da kuke fuskanta na matsuguni gurin da za ku ringa bacci ku ringa aiwatar da harkokin ku ne da kullun ban sani ba ko kai kuma kana goyin bayan wannan matsala haka da suke fuskanta na matsuguni
matsala akwai ta kam don yanzu haka inda abin a ce daddare na kan zakaran nan ga bayan 12 irin yadda ka ga muna kwanciya nan to kai ma kanka abin sai ya baka tausayi tunda ka duba dakunan ga guda biyu da muke cikin nan to lalle mu da ke cikin nan mun ka kwantar nan to wani in yasa ka fada ta kwanta kwancin baturi ne muka yi in kace zaka juya to aiki ne ka juya din yanzu da jama'a take zakuwa nan yanga to kuma ba lai cikin haka nan kuma wani zo kuma haka nan za a rusa shi to sai ka taso ka sahe jikin ka na ciwo to haka nan dai muke faman kwantawa dai saboda duwan mu ne wani bako zaka ba mu cashe sai mu da azzauna ni nan yanga wanda zaka dole mu karbe shi mu tura shi cikin wurin to haka dai aka kwanta har ayi as-salat in so a tattashi kwashi to wuri gariya waye akaje a ci zuwa abinci lalle kan fama da wurin matsuguni yana dame mu kware mun yi kokarin kai magana gamayya to har yau dai ba mu samu
wasu manya kuka gabatar da karagunsu
mun sa magana gamayya abin da bai samu bawara muke
suwa kuka gabatar da wannan koke
kwanan gama mun zo ga sarkin zango mun kai wannan koke gare shi
ya sakanin ku da mutanen ku ma shi yake
to mutanen ku ma shi Allah shi albarka muna nan muna zaman arziki tare da su nan na cikin musamman na cikin zangwanga muna abin arziki da su wanda abubuwa suka taso wanda bamu ga mun iya gyarawa muna kai magana gare su kuma su sa baki ciki a gyara in wani mu ciki Allah karbe ran shi su ka safa da Marwa su yi mana hidimomi mu dan kara da wani abu su ma su kara mu da wani abu akai shi mukabira wannan alhamdulillah muna na irin su kaman asambalama irin su kamfore irin su gasanin dai litta za anguare yana zango muna wannan abin gashi da su alhamdulillah dai ba matsala cikin wannan wuri
masha Allah jama'a masu sauraro mun tattauna da wasu manya na fadawa na masarautan makafi a nan birnin Kumasi da ɗaya kuma daga cikin fadawa na masarautar makafi a Ibadan na tarayyar Najeriya kunde irin kalubale da suke fuskanta da irin yadda suke kai da kawowansu ga baki ɗaya da abubuwan da suke bukata da ainihin gwamnatoci wa hasatan na tarayyar Najeriya da jagoran jihar ga baki ɗaya.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin makafin Nijar da Najeriya mazauna Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Ya halitta dai dai abin da kwakwalwar ta baya juya yi dai ba karma ya da kowa ba hauti na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya
to madallah yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana.
Jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau. Majalisar Dinkin Duniya ta yi alƙawarin tallafawa Ghana da kuɗi dala miliyan 260 wa ƙudurin ci gaba mai ɗorewa ajenda na shekara ta 2063. Jaridar ta ce ofishin Majalisar Dinkin Duniya a nan kasar Ghana ta yi alƙawarin kuɗi dala miliyan 260 wadda ya kama Ghana City biliyan 2.6 domin tallafawa kasar ta ƙara ƙarfafa cimma ƙudurin ci gaba mai ɗorewa. Ajenda ta shekara ta 2063 ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito. Wasu kamfanoni guda hudu sun shiga tsaka mai wuya saboda sun ki baiwa kwastomominsu takardar shaidar sayan kaya na harajin VAT. Jaridar ta ce wasu kamfanoni guda biyu sun ka hada da na 'yan kasar Sin wato Chinese da 'yan Lebanon wato an kame su a jiya a nan birnin Accra saboda sun ki bayar da takardar shaidar sayan kaya da ake kira VAT na haraji kenan ga kwastomominsu ko da yake ba a bayyana da ko wasu wane ne waɗannan mutane ba. To amma kamfanonin nasu sun hada da Tanway Company Limited, Salina Backshop, Sabrek Motors Limited da Black Park Company Limited, da dukansu an same su da hannu dumu-dumu a cikin wannan kazaman aiki. An sake haramta ma sarauniyar Galamsey harkar haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da wasu mutum uku beli. Jaridar Daily Guide ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce sarauniyar haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da ake cewa Galamsey a nan ƙasar N1 da kuma ke da lakabi Aisha Juan da wasu mutane guda hudu an sake haramta musu beli a wata karamin kotu a nan birnin Accra. An kame su ne bayan an same su suna gudanar da harkan haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a jihar Ashanti. Lauyoyin waɗanda ake zargin sun sake gabatar da kukinsu na lalle a ba waɗanda suke tsayawa beli, amma kotun wadda Samuel Bright Akwa ke jagora ya ce kashi kasa ya ce faufau ba za a ba su beli ba saboda ana nan ana ci gaba da bincike dangane da lamarinsu. Ita kuma jaridar Independent wannan labarin tarwaito. Abokan adawanmu ba su karatu sai dai kawai su rinka cewar kuna ƙarya, bawo miya ne, mataimakin shugaban ƙasa ya faɗi haka. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawo Miya ya koka game da gazawan abokan adawan gwamnati wurin yin karatu ko kuma su nemi ƙarin haske akan ayyuka da ake gudanarwa. Ya faɗa cewar ba shi da kyau ko misƙalar zarratan cewar duda suna gaza neman ƙarin haske dangane da lamura da ke gudana. To da'iman kuma sai su rinka zargin gwamnati da yin ƙarya. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra.
To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen, jami'an tarayyar Turai sun yi kira da a kakabawa Rasha tsatsauran takunkuma kan harkokin kasuwancinta, inda suka soki hukumomin Moscow kan zaben raba gardama na bogi da suka gudanar a Ukraine, lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓe ikon wasu yankunan makwabciyarta don ta haɗe da nata. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce kuri'ar raba gardama da Kremlin ta shirya a yankuna hudu na Ukraine don shiga Rasha wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙasa da ƙarfi. Rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa, amma Ukraine da Amurka da kawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar. A wani labari mai nasaba da wannan, kamfanonin Turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai, sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu da gangan waɗanda suka taho daga Rasha, lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta Turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai, wanda hakan ya sa ƙungiyar ta EU ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. To daga ƙarshe, cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ayan ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen sun ce Ayan ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da Cayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida, tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 2,500 a cikin sa'a guda.
Masu sauraro baki ɗaya, abinda ya sabaka kenan ashirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kamu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com a kodayaushe ake so. Kazalika za a iya zuwa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin sanin halin da duniya take ciki. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Fitayani gabatarwa, sai Solomon Abu da kuma Malama Zainab, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.